sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 15 ga watan Fabrairu na shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa sabon tsarin da ake bi wajen gano masu dauke da cutar coronavirus ya sa an samu karin waɗanda cutar ta harba. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka'almasi Garba ke shirya mana. Daga bisani kuma muna tafa da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Mahmud nan dauke da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar sakataren tsaron Amurka Mark Esper yayi kira ga shugabannin duniya da su farga domin kalubalanta yadda China ke kokarin mamaye al'umaran duniya. Yana mai cewa China wacce ta fi kowace ƙasa wato yawan jama'a a duniya na kokari ta ga ta cimma burinta ta kowane hali. Esper ya kuma jaddada matsayin cewa ba wai Amurka na takalla China da fada bane, amma yayi nuni da cewa China na kokarin ta ga ta fada da karfin sojinta nan da zuwa shekarar 2035. Ta kuma mamaye dakarun yankin Asiya nan da shekarar 2049. Ya kuma zargi China da yin katsalandan a harkokin nahiyar Turai da sauran wurare da ke wajen kasar ta.
The Chinese government needs to change its policies and behaviors.
Yace ya zama dole gwamnatin China ta soyayya manufofinta da irin halayenta, idan kuma ba haka ba bamu da zabin da yafi mana mu kare tsare-tsaren mu. Sai da ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce zargin na Amurka ba ya da tushe ballanta na makama. A yau Asabar shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya ce zai mayar da kasar mai tsarin jihohi 10, wanda hakan wata muhimmiyar bukata ce da bangaren 'yan adawa ya gabatar domin kafa gwamnatin haɗaka a yankurin da ake na kawo ƙarshen yakin basasan kasar. Kiir ya ce yanzu za a raba kasar zuwa jihohi 10 haɗe da wasu yankunan gudanar da mulki 3 waɗanda suka haɗa da Pibo, Ruweng da kuma Abei. Shugaba Kiir ya kuma yi kira ga bangaren na adawa da shi ma ya yi sakayya ta alkhairi kan wannan mataki da gwamnatin ta ɗauka. Shi dai batun adadin jihohi a ƙasar ya zama muhimmin batu a ƙoƙarin da ake na sasanta rikicin ƙasar ta Sudan ta Kudu. Lura da cewa shi ne zai nuna iya iko kan yankunan da kowane ɓangare ke da shi. Wanda Tijo ɗan ƙasar China da ya je yawon shakatawa a Faransa ya rasu sanadiyar cutar coronavirus. Mutumin mai shekara 80 wanda ya mutu a birnin Paris shine na farko da ya rasa ransa a nahiyar Turai sanadiyar wannan cuta wacce ta samo asali daga China. Baya ga haka nahiyar Afirka ma an samu mutum na farko da ya kamu da cutar a ƙasar Masar. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomi a China suka bada umarnin cewa duk wanda zai shiga birnin Beijing dole ya killace kansa na tsawon mako 2 kafin ya cuɗanya da mutane, yayin da ƙwararru ke faɗi tashin ganin sun gano makarin wannan cuta. To halin da ake ciki kuma adadin mutanen da aka gano sun yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar ya haura rabin miliyan a ƙasar ta China. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumomin ƙasar ke kira ga waɗanda suka kamu da cutar suka kuma warke da su je su ba da gudunmawar jini domin a yi amfani da shi wajen warkar da masu fama da cutar. Kamfanin dillancin labaran China Xinhua ya ruwaito shugaban babban asibitin Wuhan yana kira ga waɗanda suka warke da su taimaka su ceto rayukan masu fama da wannan cuta. Bincike na nuni da cewa za a iya ɗiban wasu ƙwayoyin halittu da ke cikin jinin waɗanda suka warke a yi amfani da su wajen wato zama makari ga waɗannan waɗanda suka kamu da wannan cuta. A 'yan kwanakin baya ne hukumomin China suka sauya tsarin yadda suke gano masu ɗauke da cutar, inda akan ɗauki hotunan ƙodar mutane wajen gano cutar maimakon yin gwaje-gwaje a ɗakunan bincike. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutum 140,000 ne suka fice daga gidajensu a arewa maso yammacin Siriya cikin kwana 3 da suka shuɗe. Ƙaruwar faɗan da ake gani a yankin Idlib da Aleppo ya sa sama da mutum 830,000 ficewa daga muhallansu tun daga watan Disambar bara, abinda ya sa majalisar ta ayyana lamarin a matsayin yanayi na ƙunci mafi girma da aka jefa jama'ar yankin tun da aka fara rikici a ƙasar ta Siriya a shekarar 2011. Kiyasi ya nuna cewa kusan mutum miliyan 3 ne suka fice daga lardin tun da aka fara rikicin. Mafi akasarin masu tserewa yankunan kan nufi kan iyakar ƙasar ne da Turkiya, inda aka kafa sansanonin 'yan gudun hijira waɗanda ake fuskantar matsalar cunkoso. Yakin na Siriya ya kazanta ne a wannan wata tun bayan da dakarun gwamnatin kasar suka kashe wasu sojojin Turkiya 13, lamarin da yasa hukumomin Ankara suka kaddamar da har-haren daukar fansa.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ƙarin adadin mutane da aka gani na waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a China ya faru ne sanadiyar yadda aka sauya matakan gudanar da gwaje-gwaje, wato gwaje-gwajen gano cutar. Ga Mahmud Lado da fassarar wannan rahoton Maryam Diallo.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce mafi akasarin ƙarin masu ɗauke da cutar da aka gani a lardin Hubei ba wai sabbin wasu masu ɗauke da cutar ba ne. Michael Ryan jami'i ne a hukumar ta WHO.
So this increase that you've all seen.
Yace wannan ƙarin da ake gani cikin sauyi 24 ya faru ne sanadiyar yadda ake gano masu ɗauke da cutar da kuma yadda ake fitar da rahotannin. Hua Shenshen, wani asibiti ne na musamman da aka gina a yankin Wuhan bayan da cutar ta coronavirus ta ɓarke. Kuma jami'ai a asibitin sun ce a karon farko cikin ƙarshen makon nan, asibitin ya warkar da mutum 7 da ke ɗauke da cutar. Daga cikinsu har da wata dattijuwa mai shekara 66. Matar wacce ta bayyana sunanta a matsayin Lu ta yaba da yadda aka tallafa mata a asibitin wajen warkewa daga cutar.
People are so nice here.
Mutanen wurin suna da kirki. Masu kula da marasa lafiya a asibitin kan kira ni da sunan anti. Sun kula da mu sosai. Hakan ya sa muka yi saurin warkewa. Ina so na fadawa al'ummar kasar nan cewa kada su tsorata. Mun riga mun warke. Ya kuma kamata kowa ya samu ƙwarin gwiwar cewa za a shawo kan wannan cutar.
A halin da ake ciki, Japan ta sanar da mutum na farko da ya mutu daga wannan cuta. Sau'i bayan da aka sanar da samun ƙarin mutanen da suka kamu da cutar. A wani jirgin yawon shakatawa da aka killace shi a kusa da birnin Tokyo, yayin da ake fargabar yaduwar cutar a ƙasar. Kasunobu Kato shi ne ministan lafiya a ƙasar ta Japan. Ya ce a halin da ake ciki yanzu, ba mu da cikakken bayani kan yadda cutar take yaduwa a Japan. Amma daga yanzu za mu riƙa ƙoƙarin tattara bayanan ta hanyar tuntuɓar ƙwararru da ɗaukan sauran matakai. To hakan na faruwa ne a daidai lokacin da hukumar ta WHO ta yaba da matakan da hukumomin China ke ɗauka wajen daƙile yaduwar wannan cuta. Kamar yadda sakataren jin daɗi na ƙungiyar ɗaliban Najeriya da ke karatu a ƙasar ta China, Ibrahim Lawandi Datti, ya bayyana wa muryar Amurka a wata hira da ya yi da abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba.
Abinda yake da akwai yanzu a China shi ne ga dukkan alamu cutar kamuwar ta ya sauka fiye da yadda take a kusan har World Health Organization sun yi magana akan cewa sun ga ƙoƙarin ƙasar China dangane da yadda suka dukufa kan aikin ceto al'umma daga cikin wannan musiba.
To a nan Amurka kuwa wani mutum da ake zargin yana ɗauke da cutar wanda aka killace shi a wani asibiti da ke barikin sojin saman ƙasar a jihar Texas an tabbatar da cewa cutar ta kama shi. Ron Nirenberg shi ne magajin garin San Antonio a jihar ta Texas.
The individual has been quarantined.
Yace tun aka killace shi bayan da aka iso da shi filin tashin jiragen sojin Amurka na Lackland daga Wuhan, kuma an keɓe shi a wuri guda. Yanzu Amurka na da mutum 15 kenan da suka kamu da wannan cutar, yayin da hukumomi suka ce cutar bata kai matakin barazana ga al'umma kasar ba.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya jin mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar Salisu Musa daga Baucin Yakubu mai son jin yadda ƙasa kan ciyo bashi. Da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayoyin Haruna Muhammad Katsina mai son jin tarihin Icen Bini da Zugu da kan samar da makamashi da magunguna da dai sauransu. To bari mu fara da amsar Salisu Musa. Idan kana saurare ga ansar da masanin tattalin arziki Alhaji Muhammad Aliko Muhammad ya bayar kan tambaya makamanciyar wannan kwanan baya.
Alhamdulillah wannan wato akwai basussuka yanda jami'i koko ma'aikaci koko kai kanka zaka iya tashi ka je wurin wani a lokacin da kake bukatan kuɗi. Alal misali ko kana jiran albashi ya zo koko kana jiran ɗan wani abun ka na kaddiranka da kasa a kasuwa koko kana jiran kayan gona su fito a kai su kasuwa kana ɗan bukatan abin da zaka yi kakan je wurin wani wanda yake da shi watakila kaman attajiri haka ka je ka ranci kuɗi to haka kasashe ma su kan yi. Yau alal misali a ce gwamnatin Najeriya tana bukatan kuɗi da za ta samu ta yi wa'ensu ayyuka kafin a saida mai ko man fetur da akan sayar a samu a yi ayyukan da ake yi tana iya ba da wa'ensu takardu da ake ce musu sovereign debt wato takardun bashi na ƙasa. Wannan takardun za a rubuta ne cewa ƙasar Najeriya ta yi alkawari za ta biya wanda ya bata bashin nan kuɗi kaza a rana kaza a lokacin da wa'adin bashin nan ya cika. Wa'annan takardun sai a kai su kasuwannin hada-hada na duniya a je a saida su koko a samu wa'anda za su saye wa'annan takardun su ba gwamnatin Najeriya wannan kuɗin ta yi harkan da za ta yi. A lokacin da kuɗaɗen nan suka kai lokacin biyan su wa'anda suka saye takardun nan za su dawo da takardun nan a miƙa musu kuɗin su kuma da suka bada a lokacin. Kaji fanni ɗaya da ƙasa take iya zuwa ta ci bashi. Banda haka ƙasashen da domin akwai a ci kamfanunnuka wa'anda ayyukansu su duba ƙasa su kalle ta su yi rating ɗinta wato a duba a sa ta a ga wannan ƙasar tana da ƙarfin idan ta ci bashi ta biya koko ba ta da shi ko ta taɓa cin bashi ba ta biya ba koko akwai bashi da ta ci da ta kasa biya. To wa'annan ana ce musu rating agencies su ne ake cewa kaman S&P kaman Standard and Poor's akwai wa'anda ake cewa Moody's akwai nan ƙasa kuma muna da wanda ake cewa Augusto & Co. So za su dauki kasa kamar Najeriya su ce to matsayin Najeriya yau a wurin cin bashi BB ne koko a ce BA koko a ce AA wato iyakan yanda aka baka matsayi iyakan irin bashin da zaka iya zuwa ka ci. Idan an saba cewa kasan takan ci bashi ba ta iya biya kamar abin da ya faru da wayansu kasashen Turai kwanakin baya inda za a ce kasashe sun je sun ci bashi amma sun kasa biya kaga gobe idan suka je kasuwa neman bashi ba wanda zai kara basu domin an san ba sa biya. So wannan matsayin su sai aka maida su kamar BB ko CC. Kasashe kuma na duniya da idan suka ci bashi suna biya akan kari su ne wa'anda aka ba AA. So wa'annan kamfanuka a kowane wa'adi sukan fito da wannan matsayin kasashe su ce kasa kaza tana da matsayi kaza kasa kaza tana da matsayi kaza. Idan kasa ba ta da matsayi mai kyau ba za ta iya sai da takardun bashin ta a kasuwannin hada-hada na duniya to a lokacin ne za ta je wurin kaman bankin duniya. Bankin duniyan nan banki ne da kowane kasa a duniya ya dan kawo dan kason shi daidai karfin tattalin arzikin shi aka tara aka hada. To idan kasa ba ta da karfin cin bashi da karan kanta tana iya zuwa wannan World Bank din wato babban bankin duniya ta je ta ci bashi in ya so. Idan kuma lokacin da ta gama ta samu kudin biyan wa'annan basu sukan sai ta dawo ta abuna. To kaji dai Malam Husaini haka kasa ke cin bashi. Ana iya cin bashi kuma daga waje ana iya cin bashi daga ciki amma mafi ka'ida idan kasa tana so ta ci bashi ya fi mata sauki ta fita ta sai da takardun basussukan nan a kasuwan hada-hada na duniya. Kasarmu Najeriya kwanakin ba yana jin ba a shekara biyu ko uku ta shiga kasuwan hada-hada na duniya ta sai da takardun basussuka na miliyan dala miliyan 500 wanda aka samu kuma aka shiga aka sarrafa. A nan baya kuma Malam Hussein za ka ga cewa akwai basussuka da aka ce akwai basussuka na ƙasa da ƙasa wanda za mu iya cewa to yau ana neman bashin dala miliyan 1000 domin gyara matakan tsaro kuma an kayyade cewa bashin nan a wurin ƙasa kaza za a je a karɓa. To a haka sai a rubuta mata wa'annan takardun alƙawuran sai a ba wannan ƙasar in ya zo ita kasar sai ta bamu mu kuma kudin idan an gama sarrafa a duk lokacin da Allah ya bada ikon biya sai a dauka a biya
to wata kila zai so ya san idan kasa ta cika duk wannan kaidoji har ta samu cin bashi amma kuma lokacin biya ita kasa biya wace rigima za a yi kenan
yanda nace yanda ake kayyade kasa idan kasa ta kasa biyan wannan bashin matsayinta a wurin karban bashi zai ragu na daya kenan dan gaba ba za ta samu ƴan su basu sukan ba shine a lokacin zaka ji ana cewa kasa ta kasa nan baya zaka ji ana kasashe kaman su Cyprus kaman su Greece inda aka samu matsaloli ake cewa ai kasar ta kasa menene kasa wannan ta kasa biyan basu suka da ta ci a lokacin kuma zaka ga yawanci an samu matsi al'amuran domin dole gwamnati ta rage waɗansu abubuwan da take a cikin gida ta nemi yanda za ta yi ta biya bashin waje
sannan watakila zai so ya san me isa ƙasa idan tana fama da ƙarancin kuɗi ba za ta buga ɗumbin kuɗin da take bukata ba kawai ta yi ta siyan abubuwan da take son ta saya kuma ta biya bashin
yawa wato shi kuɗi kuma ba kaman duk inda ka ga kana rike da naira guda yanzu a hannunka naira gudan nan tana da ƙarfinta tana da abin da take tsaye a kan shi wato wannan naira gudan ya ita zai saye kaza idan yau an san iyakan kuɗaɗen da suke aljihun mutane suke cikin banki kuɗaɗen da ake hada da su yau idan ka je ka tsara bugawa yau alal misali a ce ko a unguwanku a ce yau za a zo kowane magidanci a unguwan nan a bashi naira miliyan guda gobe idan kuka je kasuwa tumatir wannan zai muku wahalar saya domin kowa yana da kuɗi kayan kuma sayan basu da yawa
to sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin Haruna Muhammad Katsina kan iccen Benin da zugu ko jatropha a turance idan mai tambayar na saurare ga shugaban shirin yaɗa iccen na Benin da zugu a Najeriya Dr. Kabir Abdulkadir ɗan mama da ƙarshen ansarka
to wajen zama ita ce mai sauki ne za ka iya noma ce ta hanya biyu ko dai ka ɗauko ƴaƴan ka shuka ko kuma ka je ka samu dafifi ka dasa shi yana bayarwa ya danganta abin da kake bukata wato shi na dafifi yana sauri ya girma ka gane ko shi kuma yake cikin kagari ko shi kuma wato in ya fito iccen sai ya baka saiwa guda biyar saiwa guda hudu suna gefe sannan tsakiya akwai saiwa babba a tsakiyar nan wannan shi ne yake gwada asirin wannan icce da dindindin a kan tsaye da kwararowar hamada da zozuwan ƙasa saboda wannan saiwa guda hudu nan sai ya rike kasa yadda kasa ba za ta lidina ba kaga wato kaga in kamar tana da zaizayar kasa kaga da sa ta gani zai tsaye da zaizayar kasar ne wannan kuma sai wata tsakiya din nan wato kamar boko take sai ta rike ɗebo ruwa tare da sinadaran can kasa tana kawai sama wannan shi zai sa wato inda jirgin da zukoke za ka yi yana da dausayi za ka kuma ciyayi suna fita to haka zai farfaɗo da mataccen ƙasa yanzu kamar inda suna amfani da shi farfaɗowar shi na ƙasa na dare duk wani wuri inda wato ƙasa ta lalace ba a cika komai ba a tsaye su dasa mutane in an zai su fara gittaci a cikin gonaki wato kamar ga gonar dinga da sai ka gitta kamar gero kamar dawa da masara duka ko za ka gitta su to kaga aikin da dinga duke yana aiki wajen magana noma yana aiki wajen magana ba da lafiya yana aiki wajen magana ba da makamashi sa'annan kuma yana aiki ga abin nan fada da talauci wato zai ba ka sana'a
to kuma yana son ya san ko a ina ake noman shi
kai ko ina za ka iya shuka din da zai fito ko ka san duwa su ne ko inda ke da ruwa ne ko inda ke da kokoli dukkan din da zai yi shi din da zai wato yana iya jure na fari na shekara biyu shekara biyu ba ruwa din da zai mutu ba ana dan samun ruwa sai ba ta ci
yau
ko shi ikin din da zai shi ne wani ke gura kiyada na ta kusa sun ta fara zuwa za ga ya fara da ni.
Eh ku Allah.
Dan wannan dan su da su da wai ya isa kawai sai ka ga abin da gani ya fara fita. So da na kazu.
Wannan shi ya kamu ga tambayar su ta bi cewa a kuma wani irin yanayi ake noman sa.
To kamar yadda nake cewa yanzu ka ga a Najeriya da ba sai ko ina na fara za ka iya tuka dubin da dubin. Amma kuma ya jinje da Allah ke nuna. Wato duk da dubin na kudu inda ake da ruwa za ga ƴaƴan na da girma amma mai ci kaɗan. Amma na arewa inda ake da ban iska da abin da to za ka da rana da hasken rana to za ka ga wato ƴaƴan ci kaɗan amma mai yana da yawa.
Wato kenan yanayin irin kamar a ce yanayin zafi, yanayin iska, yanayin sanyi da dai sauransu ba su tasiri kan yadda yake yaɗo da sauransu?
A haƙiƙa wato uke ne an yi saboda ƙasashe irin na masu zafi. Yanzu a nan London din da gudu ba zai fito ma ba. Baya san sanyi. Baya san sanyi, baya san wannan. Wannan su yi da ke fama da shi ba a ba a
zai
dai zahi bai iska hasken rana ko inda ke so ke ma.
Sai tambayar sa ta shida wanda nake ganin kusan kamar ka ansa inda yake cewa menene amfanin sa ga jama'a da kuma ƙasa.
Ai wannan na faɗa wato wani shi wato din da bi kamar din ke faɗa ba wato shi makamashi ne na talaka.
Haka.
Eh makamashin talaka ne. Inda talaka zai cika makamacinsa kuma ya ɗebe ya amfani da shi nan take kuma ƙauyen nan su amfani shi ba ma sai ya kai wani wuri ba.
Haka.
Ka ma ɗin ka samu mai ka samu cinkuza.
Lalle fa.
Cinkuzan nan gaba ɗaya wato ita taki ne na Allah da Annabi. Wato taki ne wanda yake na gargajiya. Wanda za ka ita komai kake so saboda NPK ne yana da nitrogen ya da phosphorus ya da potassium.
To akan ce duk wani abun da ke da alfanu kuma sai ka ga yana da wasu illoli daga a tambayarsa ta ƙarshe so yake ya san shin wannan ice na biyu da zugu yana da wasu illoli?
Ka illoli yanzu ai kamar na faɗa maka shi fa zuba ne. To aka ga babban illa kike nan.
Allah ka.
In dai kai kamar ɗin nan kamar ɗan nan wani tsammani man gida ne ya je a diki in ya tafi abin da Allah ya yi.
Wato
zai ta zawo. In ba a gane ba cewa wannan man na dinda dubu ba ne ka a gane kuma mutum ma na iya mutuwa.
Ikon Allah.
Abin da ake magana shi ne ice ne na magani. In magani ka guba ne.
Haka.
Shi ta guba ne. Yawwa saboda haka nan abin nan an yi bincike an san abin da ke kake in ka shaki da yawa ka gane ko shi za ka sani a kan maganin magani.
Lalle ka.
Yawwa in ka daɗe ba ka zuwa bayan gida in ka ɗan ɓalli guda ka yi ka ɓalla ka ci ke nan. Amma in ka ci da yawa za ka zuge da zafi.
Wato
abin da ake magana ce.
Haka. Wato ba.
Amma shi magani. Shi sai magani guba ne.
Ikon Allah haka ne. To baya ga wannan bai da wata illar kenan.
A to inda akwai wani illa ai da abin da saboda wato amfani sai yawa to wanda in ka da illa din sai da mutum ya wuce gona da iri.
Lalle.
Yan ka ga dai wato kuranta yana yin duma mai kyau. Wanda ake da kuranta. Yana jawo abin nan duma tana zuwa a wurin tana in ba tana zuma mai kyau.
Iko Allah.
Ka gani ko? To in ka muka ce a'a zuma ta zo ta harbe ta a shi ne illa ta a'a. Sun zo nema abin da za ta yi zuma ne.
Haka ne.
Ka gani ko? Yau saboda ka zo ba ka ji ta sa an yi a wurin shi ke nan ka zauna ka yi zuma. Ka gani ne. Saboda haka nan in ka duba daban-daban ka je ka da tafi a gehen gona ka ga magana zai zai kasa ka ga ka sha kanta. To in kuma kana maganar abin nan bushewa hamada ka da tafi a wurin zai rike wannan ne a cikin.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Kabir Abdulkadir 'yan mama dai an samu da tambayoyi kan icen bini da zugu. da Alhaji Muhammad Aliko Muhammad wanda an samu tambaya kan yadda kasashe kan ciwo bashi da wanda ya hada mana sautin Hailu Haile da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Agaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Manchester City ta Ingila ta maida martani akan hukuncin da aka yanke mata na haramta mata fafata gasannin hukumar UEFA na tsawon kakar wasanni biyu tare da bayyana matakin a matsayin rashin adalci. Haka kuma an ci ƙungiyar tara ta fan miliyan 25 ta martani da ƙungiyar ta sha alwashin ɗaukaka ƙara akan dukkan hukuncin. Wannan hukuncin dai ya biyo ne bayan samun ƙungiyar da laifin sabawa dokokin lasisi da biyan haraji. Hukumar kula da kudaden shiga na kungiyoyi ta ce City ta aikata laifin ne ta hanyar bayananta na kudaden shiga da daukar nauyi da ta aikewa hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA tsakanin shekarun 2012 da 2016, inda ta kara da cewa kuma kungiyar ta ki bada hadin kai a lokacin da ake gudanar da bincike akan ta. To sai dai a sanarwar da kungiyar ta City ta fitar ta musanta aikata ba daidai ba tare da bayyana bacin rai akan hukuncin da ta kira UEFA ce ta sakara, ita ce ta shari'a kuma ita ce ta yankewa kanta hukunci yadda take so. Wasu rahotanni na cewa kungiyar ta City kan iya fuskantar wani hukuncin daga hukumar gasar Premier ta Ingila akan waɗannan laifukan, inda ake hasashen hukuncin zai kasance na rage mata maki daga makin da take da shi a gasar. Yanzu haka kuma hukumar ta gasar Premier ta soma bincike akan sahihancin hukuncin na UEFA. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Liverpool na dab da lashe gasar Premier ta Ingila ta bana tare da sauran wasanni a wannan kakar wasannin, bayan da a yau ta yi galaba akan Norwich City da ci 1-0. Wannan dai ya bada tazarar maki 25 tsakaninta da City da ke binta a teburin gasar, inda take da maki 76 da ta samu a cikin wasanni 26 ba tare da an doke ta ba ko sau ɗaya kawo yanzu. A Ingila din kuma kungiyoyin Arsenal da Chelsea suna farautar sayan dan wasan kungiyar kasar Spain Isco, yayin da kungiyar Real Madrid ke neman kudin yin sabon zubi a kasuwar cefanen yan wasa ta bazara mai zuwa. Paul Pogba na Manchester United ma na bukace da barin kungiyar tashi a wannan bazarar mai zuwa, to amma dan wasan mai shekaru 26 kan iya fuskantar matsala a kudirin da yake da shi idan har kungiyar United ta saka masa kudi masu yawa a kansa. Manchester United na bukatar sayan yan wasa uku idan ta sayar da Pogba, wato James Maddison na Leicester City da Jack Grealish daga Aston Villa, da kuma dan wasan kungiyar Borussia Dortmund Jadon Sancho. A kasar Spain kuma Barcelona ta daidaice yawan maki da Real Madrid da ke saman teburin gasar La Liga, bayan da a yau ta yi nasarar doke Getafe da ci 2-1. To sai dai Madrid din da ke saman teburi da bambancin kwallaye biyu za ta iya tabbatar da shugabancin nata idan ta yi nasarar doke Celta Vigo a gobe Lahadi. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC.
To kafin mu karkare shirin namu, ga Mahmud da takaitattun labarai.
To a yau Asabar, sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya yi kira ga shugabannin duniya da su faraga domin kalubalanta yadda ce nake kokarin mamaye al'amuran duniya. Yana mai cewa cenan wacce ta fi kowace ƙasa yawan jama'a duniya na kokarin ta ga ta cimma burinta ta kowane hali. Esper ya kuma jaddada matsayin cewa ba wai Amurka na takalace ne da fada ba ne, amma ya yi nuni da cewa ƙasar na kokarin ta ga ta faɗaɗa ƙarfin sojinta nan da zuwa shekarar 2035. Ta kuma mamaye dakarun yankin Asia baki daya nan da shekarar 2049. Sai da ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce zarge-zargen duk ƙarya ne.
To man sauraro baki daya a nan ne za mu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya na gabatarwa, da Hailu Haile da ya haɗa mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu na yau Mr. Carl Sterling da ya daidaita mana sauti, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.